أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتا قال ما يجرم هذا بوايا دي قدر تحقوم أولنا لوكتي أيومنا شدة قوتا نبقوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1442 wanda ya dace wa 18 din watan 2 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zama to darasi na 19 a cikin littafin sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari Allah ya rahama a gare shi zamu tashi kusan mas'ala ta 117 bayan malam ya ambata mana falala da kimar zama da mutane na arziki na kurai mutanen da za su rika yunkurin dora ka akan tafarki wanda yake mai daidaici koda zaka aikata ba daidai ba to za su yi kokarin jayo ka zuwa ga abin da yake daidai ba su kyale ka ba kai ta fagamniya a cikin abin da kake kai sai dai la'alla ya zamanto musu hadisul yawm abin da kake aikata sai zamanto shine abin da za a rika tattaunawa a duk inda aka zauna maimakon aje a samu wanda za su maka nasiha a ba za a maka nasiha ba sai dai ta gutsurutso ma a zauna can a hodi a zauna can a hodi to in ka tashi zaben wadanda zaka zauna da su ka zauna da mutanen kwarai maliki ta wa alayka bil athari wa ahli al athari wa iya wa iyahum fasal wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis malaci ina horonka bil athari kai riko da hadisai sannan kuma wa ahli al athar kai riko da ma'abutan hadisai mutanen da suke aiki da maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda su ne kamata su zamanto maka a matsayin abakan zama abakan rayuwa sannan kuma wa iyahum fasal idan ka tashi yin tambaya ma ka tambayi wadanda suke riko da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in jimalan Imam al-Barbahari yace wa ma'ahum fajlis sannan kuma zaman takewa da zaka yi da zama da zaka yi hallo ka zauna da irin waɗannan mutanen saboda alherin da yake tare da su kasancewar suna kokarin ruko da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ma yace wa minhum muqtaba wa minhum faqtabis kuma daga gare su ne ya kamata ka rika curo abubuwanka da zaka rika aiki da su kenan karka yarda ya zamanto abakan zamanka abakan shawaranka abakan kazanka wanda kake kallon rayuwa a wajen su kana iktibasin abubuwa daga wajen su ya zamanto mutane ne waɗanda hadisan manzo Allah ba su sha musu kai ba ya zamanto mutane ne waɗanda suna ta kokari dare da rana ya za a yi su koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala ya hana dukkan wani mutum mai imani namiji ko mace abakantaka da mutanen banza abakantaka da mutanen da suke cece kuce da surutai ko kuma zargi ko abin da ya shahi ma tozartar da maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wadannan baya halatta mutun ya zauna tare da su ubangiji subhanahu wataala yake cewa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin ubangije yake ta koda shedan ya mantar da kai to ka kiyaye karka zauna tare da bayan tunawa bayan ka tuna cewa lalle zama da waɗannan mutanen baya halatta to abin da ke kanka shine wajibi ka jajikinka ka bar irin waɗannan majalisai in ku zaka zauna tare da su to tabbas zaka kasance daga cikin mutane wanda suke azzalumai ne sannan Allah yake ta wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم الله كيتا idan haqiqa an ayukan an safkar muku daga cikin alqur'ani mai girma cewa idan kuka ji ayoyin Allah mai girma da buwaya ana kafirce musu ana izgili da su kar ku zauna da mutanen da wannan shine dabi'an su ya zamanto kuna kukutsawa cikin abin da bakku da haƙin ku kutsa akan shi sai zamanto a wayi gari kuma da kuke ga cewa masu imanin ne sai ku zama irin waɗancan mutanen. Naka idan mutun zai zauna da mutane kenan yi hankali inda ake sukan addini ba a kula da addini ba wannan ba majalisi bane ba. Sannan malaki ta wa'alam annahu ma'ubida Allahu bi shay'in mithla al-khawfi min Allah subhanahu wa tariqi al-khawfi wal-hawal wal-huzni wash-shafaqati wal-haya'i min Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'alam kasani kai bawan Allah annahu lalli yanda al'amarin yake ma'ubida Allahu ba a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala bi shay'in da wani abu ba. Mithli al-khawf ko ta muka can a bauta wa Allah ta hanyar jin tsoron Allah mai girma da buwaya, sannan kuma wa tariqil khawfi wal huzni da dukkan hanyar da za ta sa ka kama ta ta kai ka zuwa ga jin tsoron Allah mai girma da buwaya. Yace washafaqat, sannan bayan tsoron nan sai ka hada shi da kaunar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ka hada shi da wal haya'i min Allah da jin kumiyan Allah mai girma da buwaya tabaraka wa ta'ala. To abinda ake bautawa Allah da shi kusan suna takaita akan abubuwa guda uku. Abu na farko akwai al-khawfu, abu na biyu akwai ar-raja'u, abu na uku akwai al-mahabbatu. Da tsoron Allah da kaunar rahamar Allah da soyayyar Allah subhanahu wata'ala, waɗannan abubuwan guda uku su ne abubuwan da mafi yawa ake rakkaza bauta akan su. Da haka baya halatta mutum ya zamanto shi a kowane lokaci kawai tsoron ne kaɗai yake ji baya kaunar rahamar Allah. Abin da ake bukata shine ka gauraya tsakanin al-khawfu din da ar-raja'u a lokacin sai ka samu daidaito. Iya daga cikin tafarkin mutanen da suka bar Allah subhanahu wa ta'ala, suka bar tafarki wanda yake na daidai, suna cewa man abada Allah bil khawfi fa huwa kharijiyun, mana duk mutumin da zai zo ya rika bautawa Allah subhanahu wa ta'ala bil khawfi da tsoro kadai, to wannan mutumin zai zama tawo daga cikin khawarij ne. Wannan ita ce magana wadda take malumai suke ambatawa, duk mutumin da zai bauta wa Allah da tsoro kadai, to wannan mutumin ana ilga shi daga cikin khawarij. Me yasa? Lianna hadhihi tariqatul khawarij liannahum ashabul wa'id, su kowane lokaci kawai ta ake duk wanda ya kaza huta, wanda ya kaza huta, wanda ya kaza huta, sai zamanto wannan kawai shine tafarkin da suka sa gaba kadai. Sannan kuma za su iya kafirta mutum ba tare da wani dalilin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ba. To wannan kaga kenan tsoron su ya wuce guna da iri, bimana sun ji tsoron da kasancewar duma wani aiki na laifi idan mutum ya aikata suna ga cewa kawai ya kafirta. Sannan kuma kala na biyu, wa man abada Allah bir raja'i, wanda kuma ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala ta bangaren sa rai, yana ga ai rahmatullahi wasi'a, Allah iya da yalwar rahama. Ya karanta hadisan da suke magana akan rahama da ayoyin da suke magana akan rahama, shi kuma wannan kadai ya rike ba ruwan shi da abin da ya shahi wa'idi na abin da ya shahi tsoro. To wannan shi kuma iya daga cikin al-murji'a. Su kuma murji'a su wane ne? Su ne allazina la yakhafuna Allah, wanda ba sa jin tsoron Allah. Bimana su babu zancen a ji tsoron Allah, magana wuta babu a wajen su, kawai magana ce ta cewa kawai rahamar Allah za a samu, ba shakka akan haka. Suna dogara akan ar-raja'u faqat. To abin da yake daidai shine hada tsakanin na hari da na biyun gaba daya, a same ka da al-khawf tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma a same ka da ar-raja'u kaunar rahamar Allah mai girma da buwaya. Idan ka hada tsakanin wancan da wannan sai ka hutu a daidaice, bimana kana duba abin da yake, karka aikata abin da zai sa ka bige a gidan wuta, sannan kuma kana ta hwamanya za ka aikata aikin da zai sa ka samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine abin da yake wajibi mutum ya kiyaye. Sannan kuma za ka samu su daga cikin al-firaqud dalla, daga cikin hanyoyi batattu wanda suke su kuma suke cewa la na'budu Allaha tama'an fi jannatihi wa la na'buduhu khawfan min narihi wa innama na'buduhu mahabbatan lahu faqat. Suka ce ba sa bauta wa Allah saboda kudayin aljanna, sannan kuma ba sa bauta wa Allah saboda tsoron wuta, suka ce suna bauta wa Allah ne kawai saboda suna son Allah kawai. To kaga wannan idan kace zaka tai akan wannan tafarkin, kuma nan ma kabar hanya, dole ka ji tsoron azabar Allah, dole ka kaunaci rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. to shine mala'ane yake ambata mana cewa wa'lam ka sani annahu ma ubida Allah ba abauta wa Allah wa bi shay'in da wani abu mithlal khamsilil khawfi ko ta mukacin tsoron Allah mai girma da buwaya wa tariqil khawfi sannan kuma da hanya tafarki na tsoron abinda zai kai ka zuwa ga jin tsoron Allah wal huzni mana ka rika damuwa da bakin ciki akan abinda zaka aikata na ba daidai ba sannan kuma a same ka da ash-shafaqat mana kana rahama da tausayi kana kaunar rahamar Allah wal haya'i sannan kuma da jin kunya min Allah tabaaraka wa ta'ala na Allah mai girma da buwaya dole ne a samu mutun da wannan saboda ita kunya wani kaso ne daga cikin imani al haya'u min Allah me ake cewa jin kunyan Allah mai girma da buwaya shine karka sake Allah ya ganka kana aikata wani abin da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne ya zamanto kana jin kunyan halittu zaka bubboye ka shiga cikin duhun dare kai kaza amma kuma ka tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinka ya san abin da kake aikata amma kuma ya zamanto ka sanya Allah ya zamanto shine mafi kaskantan waɗanda za su ganka a lokacin da kake aikata ba daidai ba fahaza shay'un ajibun min al-insan wannan akwai abun mamaki game da mutun ya zamanto ya bubboye idan mutane amma kuma hallau zaka same shi cewa ya tabbatar da Allah yana ganin shi Allah ya san abin da yake yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl haka wajibi ne mutum mai imani ka san cewa duk inda zaka je ka aikata wani aiki na ba daidai ba to ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da masaniya akan wannan kuma Allah yana ganinka alam ya'lam bi anna Allah yara shin baka san ba ce Allah yana ganinka lokacin da kake aikata abin da kake aikatawa haka wajibi ne mutun ya ji tsoron Allah ya zamanto yanda kake a bayyane haka a sirrance ma kake amma ya zamanto zaka yi ta kokarin ya zaka boye wa idan mutane ka alaida daidai lokacin da ka san cewa lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganinka kai baka damu ba kana ga wannan ba komai bane ba to wajibi ne mutum ya zamanto iya da kunya ka rika jin kunya kar Allah ya ganka kana saba mishi malike ta wahzar an tajlisa ma'a man yad'u ila ash-shauqi wal mahabbati malice ina maka ka shedi akan zama tare da mutanen da suke kira zuwa ga ash-shauq shine shauki a ce bautan Allah ne sai ta hanyar shauki wal mahabbati sannan kuma da harakan kawai so mana suna ga wannan son da zaka yi kawai shine abinda zai iya kai ka zuwa ga samun rahmar Allah shi kadai koda ka aikata duk abinda ka aikata anan malike cewa daga cikin alfiraqu dhalla daga cikin hanyoyin da suna kai mutun zuwa ga bata akwai hanya irin na sufayi alladhina ya'buduna Allah bil bid'i wal muhdathat wanda suke bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar hawa abubuwa na bid'a kirkirarru allati ma anzala Allah biha min sultan wanda Allah bai sabkar da wani dalili akan haka ba wayatrukuna sunnata suna barin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal bari ma su ba sa daga kansu akan hadisi a suna ga wannan ba wani abu bane ba har suna cewa talabul ilm suka ce kar ma ka nemi ilimi neman ilimi da kake gani yushghiluka an dhikrillahi zai shagaltar da kai game da ambaton Allah suka ce yushghiluka an al-ibada zai shagaltar da kai game da bautawa Allah subhanahu wa ta'ala to kaga neman ilimi shi a karan kanshi ambaton Allah ne shi a karan kanshi ambaton Allah ne da haka mutun yayi kokari matuka ya ga cewa bai zauna ba da mutanen da za su rika kiranka zuwa ga a kawai bege bi ma'ana me ake nihi da bege ma'ana ka zo ka rika aikata wani aikin da kai da kanka baka san me kake aikata ba sannan kuma aiki ne kake aikata wanda yake cike da jahilci sannan son da aka ce kai gabe da abin da ya shahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin soyayya bace kake yi ka bige ka shiga kidi ka shiga waki ka shiga kaza wannan kaga ba tafarkin da aka dora ka akai bane ba sannan malike cewa man yakhlu ma'an nisa'i kai hankali da zama tare da mutanen da suke kebanta da mata sai ce wa tariqil madhhabi da ma'abuta tariqil madhhab mana hanyoyi daban-daban sannan kuma da mazhabobi daban-daban to nan magana akan wanda suke kebanta da mata wannan su wasu daga cikin wanda suke taya akan hanyar sufayi haka suke suna cewa nahnu ma alaina ismun nahnu min al'arifina billah suna fada a cikin littafin su cewa su ma alaina ismun babu wani laihi akanmu ba wani zunubi akanmu mi yasa nahnu min al'arifina billah mu muna daga cikin mu masana ne game da Allah a ce wani arifi ne da haka dan ya keɓanta da matar wani ko ya keɓanta da diyar wani ana ga ai ba komai shi arifi ne wannan kuskure ne, malai ce kai hankali da zama da irin waɗannan mutanen. Sannan kuma suna cewa nahnu ma alaina tahrimun wa laysa alaina wajibatun li annana wasalna ila Allah. Suka ce ba wani maganan haramun, ba wani maganan abu kaza wajibi ne akan mu, me yasa? Suka ce li annana wasalna ila Allah, saboda mu mun kai zuwa ga Allah. Lasna bi hajatin ila al ibada, ba ma bukatan sai mun zo mun yi wani bauta. Wannan bauta irin na ayyuhan nasu ne a razil na badiyar rai, amma mu ɗan ajin tabarakallah mu mun kai zuwa ga Allah, ba ma bukatan wani ya zo ya aikata kaza ku riga ga cewa ai haramun ne, ko kuma aya ta haramta shi bai ya wuce wannan. To malai ce kai hankali da zama da irin waɗannan mutanen, saboda za su batar da kai, su hudda ka daga cikin addininka gaba ɗaya, saboda za ka komo ya zamanto abubuwan addini kana ga ba komai ba ne ba. Sannan kuma wa tariqil mazhabi, kai hankali da ma'abuta hanyoyi na mazhabobi daban-daban. Mazhaba anan da malai yake ni yana nihin mazhaba hanyar ta sufiya, wanda suke cewa ij'al laka shaykhan, bi ma'ana ka sama wa kanka wani shehun da zaka riga bi, ai shaykha tariqatin tasluku ala yadayhi, ma'ana wani shehun tariqan da zaka riga tahiyya akan hannun shi, zaka riga gudanuwa a gare shi. Alladhi laysa lahu shaykhun, suka ce duk mutumin da baya da wani shehun da yake tahiyya a hannun shi yake ciwo, suka ce shaykhuhu ash-shaytan, suka ce shehun shine shaydan. To kaga wannan duka wasu abubuwa ne wanda ma anzalallahu biha min sultan, abin da yake wajibi akan mutum ya bi Allah, littahin Allah ya bi hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, akan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani mutum guda da za a kahwa a maida shi kamar matsayin shine alqibla, dole in kana son ka samu rahmar Allah sai ka bi shi, babu in banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Malai ce fa inna haula'i kulluhum, waɗannan da kake gani gaba ɗaya abubuwan da aka ambata maka a baya, ala dalalati, akan tafarki ne wanda yake na bata, Allah kare mu. Sannan malai ya ce wa'alam anna Allah ta'ala da'a al-khalqa, ka sani cewa Allah mai girma da buwaya ya kira halittu gaba ɗaya, kullahum gaba ɗayan su, ila ibadati, akan su bauta wa Allah. Yace wa manna min ba'di dhalika ala man yasha'u bil islam tafaddulan minhu. Sannan wa manna, Allah yayi baiwa min ba'di dhalika, bayan kiran mutane zuwa ga su bauta wa Allah, sai aka Allah maka dace maka baiwa kana cikin wanda za su bauta wa Allah, to Allah yana wannan ni'imar ce alaman ya sha'u ga wanda ya ga dama bil islam, ta hanyar musulunta, tafaddulan minhu, falalaci daga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan bawa. Asalin daga cikin ayoyin da ake karantawa akan abin da ya shahi bauta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul zariyat, Allah yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ce ban halicci aljannu da mutane ba face sai dan su dayan tana cikin ibada. Sannan Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al ardha firashan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah ce ya ku mutane, ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku, ya halicce wanda suka gabace ku, tabbas in kuka yi bauta nan za ku samu tsoron Allah. Wannan ubangijin da za ku bauta ma shine wanda ya sanya muku ƙasa, ya halicce muku ita, ya sanya ta gata na a shimfiɗe, sannan kuma was-samaa bina'an, sama gata a matsayin kamar rihi a gare mu, sannan kuma Allah ya safkar da ruwa daga sama, ya fitar a dalilin sababin safkar ruwan nan kuma tsirrai daban-daban, rizqan lakum, arziki ne a gare mu don mu ji daɗin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka fala taj'alu lillahi andadan, Allah ce kar ku ɗauko kishiyoyi, ababen bauta na daban ku jingina su ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum ta'lamun, alhali kun san cewa haka in baya halatta a gare ku. Sannan Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim, ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku. Kaga wannan shine asali kenan malin da yake cewa da al-khalqa anna Allah da'a al-khalqa kulluhum ila ibadatihi, wannan ayoyin su suke mana nuni akan haka da sauran ayoyi makamantan wannan. Malamai suke ambata cewa duk lokacin da kaji ya ayyuhan nasu, mafi yawancin irin surorin da suka safka a Makka kenan, sannan kaji ya ayyuhal ladzina amanu, mafi yawancin wanda suka safka a garin Madina kenan, duk da cewa ba a rasa ya ayyuhan nasu a cikin suwar Madaniya, sannan kuma ba a rasa ya ayyuhal ladzina amanu a cikin suwar wanda suke Makkiya ne, amma dai mafi yawanci abin da yake bayuwa daga an ce ya ayyuhan nasu, mafi yawa sura ce wanda ta safka a garin Makka, daga an ce ya ayyuhal ladzina amanu kuma ta safka a garin Madina ne. مالكي تاول كف عن حرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وطلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنهم أجمعين. Malik ya ce wa wal kaffu an harbi, wajibi ne mutum mai imani ya kame game da yaƙan Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan da Aisha diyar Abubakar Siddiq da Talha ibn Ubaidillah da Az-Zubair ibn Al-Awwam. Malik ya ce rahimahumullahu ajma'in, Allah ya musu rahama gaba daya. Wajibi ne mutum mai imani ya kame game da yaƙan waɗannan mutanen ko kuma faɗin maganganu akan su kamar yadda ake ji a yau ana ambatawa. Sai ce wa man kana ma'ahum, haka kuma duk wanda ya kasance tare da su wajibi ne ka kame halishinka game da abin da ya shahi rayuwar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ce wala tu khasim fihim, kar kai husuma da rikici akan su, mana akan abin da ya shahi so kake sai ka gano waye kaza waye kaza waye kaza. Yace wakil amrahum ila Allah, ka wakilta al'amarin su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da buwaya. Yace fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa iyyakum wa dhikra ashabi wa ashari, yake cewa wa akhtani, na ina jan kunnanku ka shedunku, kar ku ambaci sahabbaina ambato wanda yake na muzantawa, haka kuma kar ku ambaci Allah sirkaina a matsayin abin da yake na muzantawa. Wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar da malaika ka hadisi anan. Yace wa qawluhu, kuma haka da fadar shi, inna Allah tabaraka wa ta'ala, lalli Allah mai girma da buwaya, nazara ila ahli badarin, Allah yayi dubi zuwa ga mutanen Badar, fa qala, sai yake cewa i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum, ku aikata abin da kuka ga dama, Allah ya ce na rige na gafarta muku. To bayani akan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malin ya mana shi a baya. To amma kasancewar mas'ala ce wadda so da yawa zaka samu duk mutumin da yake bin karkata da neman abinda zai shagaltar da mutane ya sa musu shakka a cikin addinin su, zaka cewa yana kokarin taba mutuncin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To da haka zaka ga ana mimita abin, ana ƙara jaddadawa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana ayoyi da yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma da suke nuni akan falalar waɗannan mutanen. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, da haka fa khairul quruni humus sahaba, mafi alherin karnin da manzon Allah ya rayu a ciki wanda su ma sahabbai a ciki suka rayu shine mafi alheri. Amma ka samu tun wani a yau dan kuci ku bamu wanda bai san inda aka sa gaba ba a harkar addini, ba a san shi ba a bangaren da ya shahi bautan Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin da jajircewa, sai ka samu cewa shi ne yake faman dole ya ce Abubakar ya yi ba daidai ba, Umar ya yi ba daidai ba, Usman ya yi ba daidai ba, wani ya yi ba daidai ba da sauransu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar, kaga dai sahabban nan gaba daya al-muhajirin da al-ansar, wanda mafi yawancin waɗanda ƴan shi'a suke aibantawa a yau zaka same suna daga cikin waɗannan al-muhajirin ne. To ga aya a cikin Qur'ani, Allah ya ce ya amshi tuban su in ma sun yi laihin, to shine yake yahiya kuma yahe musu. Yace allazina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigu qulubi fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Yace wa ala thalathati allazina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim inna Allah huwa at-tawwabur rahim. Har inda yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin. Sannan ya ƙara ambata cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uuhum bi ihsanin, yace radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin, Allah yace na musu tanadin al-janna wadda tajri tahtaha al-anhar, wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinta kuma khalidina fiha abada, za su dawoma a cikinta har abada, zalika al-fawzul azim. Wannan shine rabu mai girma, wanda kuma a baya ka karanta aka ce was-sabiquna al-awwaluna, su wane ne? Min al-muhajirin, daga cikin al-muhajirin, wal-ansar, sannan kuma da mutanen garin Madina, wal-ladhina taba'uuhum bi ihsan, da ma waɗanda suka biyo bayan waɗannan da kyautatawa, kenan su wannan sun kyautata Allah ya ambata tuni. Daga kai ta kanka ko ka shiga cikin wallazina taba'uhum bi ihsan din, amma ka zo maimakin ka tsaya kai abin da ya kamata ka shiga cikin wallazina taba'uhum bi ihsan, sai ka zo ka shiga wani da kike su tuni. Allah ya ambata cewa ya yahe musu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athahum fatahan qariba muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Hazwa karshen sura. da ayu makamantan wannan suna nan burjik wanda suke nuni akan falala da kima da waɗannan mutanen suke da lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah ya ce ulaika humus sadiquna sannan kuma Allah ya ce wannan ana magana akan al muhajirin kenan ko sannan Allah ya ce wallazina tabawwa'u dara waɗanda suka bada wuraren su aka zauna wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim suna son ayo hijira zuwa gare su ne mutanen garin Madina man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita ɗan uwansu muhajirin akan buƙatar su su Allah ya ce man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun kaga yanzu an kare da al muhajirin an kare da al ansar ku to yanzu wanda suka biyo bayan su kuma Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka biyo bayan su kuma daga cikin zumurar wadanda Allah ya yarda da su sune wadanda za su rika cewa yaquluna rabbana ya ubangijinmu ighfir lana rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu sahabban manzo Allah sallallahu alayhi wasallam suka gabace mu da imani kaga wannan abin da Allah ya mata wanda za su biyo baya ga abin da suke hodi suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wali ikhwanina ka gafarta wa ƴan uwanmu allazina sabaquna bil iman sai ka zo kai kake zagin su ayo kaga kenan bakka cikin wallazina ja'u min ba'dihim wanda Allah ya yabe su wanda kuma za su kasance gina aljanna ne bil imani wala taj'al fi qulubina Allah karka sanya a cikin zukatan mu ghillan qita da hasada da qiyashi lil ladina amanu ga dukkan wani mutumin da ya imani rabbana ya ubangijinmu innaka raufur rahim kaga mutumin da zai zo yau ya zagi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga be cikin wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina saboda shi ba gafara yake nema musu ba yana aibanta su ne yana zagin su مازال يكي تعالى تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه تو دليلي أكن حكا سنة نمبر جيك وني أبني ونديكي معلوم من الدين بالضرورة بمعنى سنن كيمن صحبا من زالة دا درجة دا سكي دا وني أبني سنن أتكين الدين وني بماك ما تأتيب أنزو أنا توني تتمناوا تو أما سورة في تنتينو دا جربا وأتكين الدين da ubangiji subhanahu wa ta'ala li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam naka ubangiji yake jarraba masu imani akan azu a wayi gari ana zagin wadanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su dan haka mawqifin muslim mawqifin da ya kamata matsayin mutum musulmi min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama game da sahabban manzon Allah me ya kamata ayi ihtiramuhum girma masu wattaraddi anhum kanewa musu Allah ya rada su sannan kuma waliqtida'u bihim da kokarin koyi da su wattiba'uhum da bin irin awwalin suka aikata waddifa'u an a'radihim sannan kuma ka rika tsaya ka kare mutuncin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka rika aibanta su ba hadha huwa mawqiful muslim min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine matsayin da ya kamata dukkan wani mutum mai imani ya zamanto shine matsayanka game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hubbihim sannan kuma ka so su kuma son da zaka musu min hubbir rasuli iya daga cikin alaman son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka fa man kana yuhibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falyuhibba ashabahu duk mutumin da yake son manzo Allah to ya so sahabban shi wa man kana yubghidu ashabata wanda kuma ya zamanto yana kyamar su baya son su fa huwa yubghidu rasulullah yana kyamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne me yasa saboda manzo Allah ya ambata cewa man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum duk wanda ya so su da sona ne ya so su da cewa wannan hadisi malam ya ishara la sai ma cikin silsilatu ahadisu sallallahu da'ifa hadisi ne wanda yake iya da rauni saboda a cikin jerin gwanan mazajin akwai Abdullahi ibn al-Mughaffal almuhim koda wannan bai inganta ba dalilan da aka bada a baya sun isa to amma za ka ga mas'alar da malam ya ishara zuwa gare ta na irin awwar suka faru na rashin fahimtar juna tsakanin Ali ibn Abi Talib Aisha radiyallahu anha da sauran irin musu Muawiya radiyallahu anhum jami'an irin awwar suka faru kai a matsayin ka na mai imani an samu sabani na fahimta tsakanin su waɗannan sahabbai ɗiyan adam ne yukhdi'un wa yusibun za su yi kuskure za su yi daidai daidai kinsu yarin jayi kuskuren su Allah ya bada shaidan mutanen kirki ne. Allah ya ce ya yarda da su. Ta haka ba zai hana a samu kuskure daya biyu saboda kasancewar su ba mu asume bane ba. To waɗanda ba sa san Allah, waɗanda suke wanda ba sa san sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ba sa san wannan addini, sai suke kokarin ina ne aka samu kuskuren nan saboda su fito su fadi. Waɗannan sahabban da manzo Allah gaba ɗayan su sun kai matsayi na mujtahidai, bima'ana za su yi ijtihadi. In suka ijtihadi, ma'ana abin da ya faru tsakanin su ijtihadi ne. Wani yana ga cewa a kaza ya kamata, wani yana ga cewa a kaza ya kamata. Shi ko mujtahidi manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya ijtihadi, ya kai ka kai kai ijtihadin kai, sai ka samu daidaito kan lada kala biyu. An kuma ka kuskure kan lada na ijtihadin ka, kuskuren kuma da kai Allah ba zai kama ka akan shi ba. To da haka miye matsayar mutum mai imani akan abin da ya faru na rashin fahimtar juna a wasu lokuta a cikin rayuwar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a daidai lokacin da zaka samu shi wanda yake zage-zagen nan ya aibanta sahabban nan, zaka samu hatta a cikin gidansu zaka ga ba wanda suke da alaka mai kyau da shi, ba ma magana mutanen angonsu ba, ko mutanen garinsu, ko mutanen kasarsu, ko mutanen kaza, ko mutanen kaza. Daga fal wajibu ala al-muslimi an yakuffa an hadhihi al-umur, abinda yake wajibi akan mutum mai imani ya kame game da waɗannan al'amuran da suka faru a tsakanin sahabbai, wa Allah ya dukhula fiha, karka shiga ciki, sannan kuma wa Allah ya zkuraha ala wajhi li'dallah al-i'tizar wal istighfar, karka ambata in ba zaka bada uzuri ba kuma ka nema musu gafara. Yace li anna sahabata rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saboda sahabban manzo Allah gabaɗaya sun kai matsayin mujtahidaini kamar nan ambata dazu. Sannan kuma ga irin yanda manzo Allah ya ambata cewa anna Allah tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum, Allah ya ce ya gafarta musu abinda ma ba su yi ba a gaba. Allah ya ambata wa manzo Allah ya hudi wa mutanen cewa Allah ya ce ya gafarta musu. Kaga kenan shine abin da yake wajibi akan mutum mai imani ya kame game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, koda wani abu ya faru na rashin fahimtar juna tsakanin su, ɗan adam suke za su iya kuskure, amma ba wani abu bane wanda za a zo a rika wani kuzuzu tashi ana ta kaza. Kai ga aikin da yake gabanka, ka tsaya ka nemi alaka tsakaninka da Allah ta yi kyau, wannan shine abin da yake wajibi akan ka. Maliki ce wannan Salihul Fauzan yace wa qad zaharat ashridatun, yace zaka samu wasu kasitoti ko kuma ka samu wasu MP3, bima'ana ka samu wasu audio na karatuka da zaka samu min ba'd juhal, daga wasu daga cikin jahilai, wanda sajjala fiha ya arsire a cikin wannan MP wannan audio, waɗannan irin waɗannan abubuwan suka faru tsakanin sahabbai, dan haka sai yake yada su bai da amfani, saboda abinda kana nema ka shagaltar da mutane akan abinda ba akan shi za su shagalta ba. Su yi kokari su koyi addinin su bautawa Allah subhanahu wataala, ka bugar da rayuwarsu gaba ɗaya, kana a wani ne ke da gaskiya, wani ne bai da gaskiya, wani yayi kaza, wani yayi kaza, wani yayi kaza. Shine malam Qahtani ke cewa da'a ma jara baina sahabati fil waga, ka rabu, ka bar abinda ya faru tsakanin sahabbai a baya, saboda me yasa faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum, da wanda ya kashe da wanda aka kashan kilahuma inda Allahi marhumani, kowanne ɗaya daga cikin su guda biyu nan dukkan su a wajen Allah, Allah ya musu rahama. To kaga kai sai ka shagaltar da kanka da kaza kaza sauransu, haka wajibi ne mutum ya kiyaye. Allah tsare mana imanin mu. Mal yace wa alam kasani rahimakallahu Allah ya maka rahama annahu la yahillu malum ri'in muslimin, baya halatta dukiyar mutum musulmi yace illa bi dibatin min nafsihi, sai da son ran shi. Duk wanda ya ci dukiyar wani ba tare da san shi ba, to wannan ka ci abin da yake haramun ne. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum, ya kunna ku kai imani kar da shashinku su ci dukiyar shashi face sai a cikin hali na yarda, sai a cikin hali na yarda. Da haka baya halatta wani ya zo ya ci dukiyar wani, dole sai da halin yarda. Mali ce wa in kana ma'a rajulin malun haramun, yake cewa faqad daminahu, duk mutumin da ya zamanto tare da shi akwai dukiya ta haram, to faqad daminahu, haƙiƙa ya ɗoki yaunin wannan dukiyar. Ka ci dukiyar wane miliyan kaza, ka ci dukiyar al'umma miliyan kaza, ka saci kuɗin wane miliyan kaza, to wannan yaunin wannan dukiya na saman kanka. Sannan kuma haka nan mutanen da kuke rayuwa tare da su su kuma wala yahillu li ahadin an ya'khudha minhu shay'an, baya halatta ga ɗaya daga cikin mutane ya amshi wani abu daga wajen irin wannan mutanen. Mana mutumin da zai zamanto halin shi hali ne yana ya doki ya saci kudin wani ko ya saci kudin al'umma ko makamancin wannan, kai kuma ya zamanto ka bashi goyon baya, kaga goyon bayan da zaka bashi ta hanyar amsan abin da yake hannun shi. Kamar yaya mutum ne ya sata sali kuna tare da shi da ya sata kuma sai zamanto duka wata hidima zai maka duk wani abu da bukata ka ta taso zaka amsa a wajen shi kai, kaga wannan kana bashi goyon bayan akan ya ci gaba da yi. Alhali manzo Allah yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazlum, ka taimaka wa dan uwanka ko shi zalimta ko shi ake zalimta ka taimaka mishi, in ma shi yake zalimcin wani irin taimako zaka mishi ka kama hannun shi kare ka nuna mishi munin abin da yake aikatawa, amma ya doko kunci tare kaga kenan abin wanda yake nuna cewa kai ma kana goyon baya. Malai ce la yahillu li ahadin an ya'khudha minhu shay'an, yace illa bi idnihi, baya halatta wani ya doki dukiyar wani ya ci sai da izinin mai dukiya. Sannan fa innahu asa an yatuba, kuma la'alla wanda zai doko dukiyar da take ba tashi ba yana yi waye komo lokaci ya tuba. Alhali kuma dukiyar nan gaba ɗaya ya rarraba muku ko kuma kun cinye. Malai ce fa hadha yuridu an yaruddahu ala arbabihi, yana so ya doki dukiyar ya maida wa ma'abuta dukiyansu. Fa akhazta haraman, a dalilin abinda ka amsa kenan sai zamanto haramun ne ka amsa. Ya abino kun abini tsakaninku, shi ya sato ku kuma kun raba, lalle tabbas baya halatta kaka taimaka wa dan uwanka akan aiki wanda yake na zalunci ne. Malici wal makasibu, dukkan abin da za a tsururta a nema, yace ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaqun, duk abin da ya bayyana a gare ka ingancin shi to wannan abu ne sakekke, babu wani matsala akai zaka yi amfani da shi. Yake cewa illa ma zahara fasaduhu, sai dai abin da kuma bannar shi ta rige ta bayyana, kenan ya bayyana a gare ka kai wannan dukiya ta haramce to ba halatta kai amfani da ita, amma ya halatta a gare ya bayyana a gare ka dukiya ta halalla wannan kuma ya halatta kai amfani da ita. Manzo Allah yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, halal a bayyane take, kenan shine ma bana laka sihatuhu fa huwa mughlaq, wa innal harama bayyinun, ita ma haram a bayyane take. Manzala yake cewa malai yake cewa ana illa ma zahara fasadu, abinda ya bayyana cewa kawai abin na banna ne, yace wa in kana fasidan, idan zama to abu ne wanda yake lalacacce ne dukiya ce ta haram, yace ya akhudhu minal fasad, wanda ya same shi a dalilin banna da yayi, yake cewa mamsakata nafsihi, idan zama to mutum ya dauki dukiya ta banna dukiya wadda ba tashi ba, amma a dalilin da ya doke ta mamsakata nafsihi, yana neman abin da zai kiyaye ran shi ne kar ya kai zuwa ga halaka. Misali mutum da yake cikin halin jinyunwa, wanda jinyunwan da ya kai shi zuwa ga in bai ci ba to zai iya shiga cikin wani hali, zai iya mutuwa, to a lokacin ya halatta ko da dukiyar ta wani ce, ko da abincin na wani ne in ya gani kawai ya ci, ko da sata ne misali zai yi ya ci abinci, ya halatta a gare shi a irin wannan yanayin ya ɗauki gwargwadon abin da zai sa shi ya kame mana ya wanzar da zuciyar ta ci gaba da rayuwa, ya halatta a gare shi haka. Ƙarin bayani insha Allah ta'ala zai zo a gaba. Sannan malai yake cewa la taqulu, karka ce atrukul makasiba, kenan zumun ji abubuwa guda uku, abu na harko almakasibu ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaq, duk abin da ake tsururta a nema na dukiya ya bayyana a gare ka halaccin shi ingancin shi to wannan halaka ne. Sannan abu na biyu illa ma zahara fasaduhu, abin da bannar shi ta bayyana cewa haramun ne, wannan shi kuma ka bar shi. Abu na uku wa in kana fasidan, ko da dukiyar ta zamanto ta haramun ce amma dai abinda ya kai ka zuwa taɓata, ya akhudhu minal fasadi, za ka ɗoka a cikin dukiyar nan wanda take ta haramun mamsakata nafsihi, gwargwadon abinda za ka kare ranka to babu laifi wannan za ka iya ɗoka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mana cin jini, ya haramta cin naman alade, amma sai yake cewa hurrimat alaykumul maytatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi, amma gaba sai yake cewa duk mutumin da ya shiga cikin halin takura to an ba shi dama ya doka daga jikin mushin mana dabbar da ta rige ta mutu kana iya yankan gurgudan abin da zai kiyaye maka rayuwarka amma baka ba za ka doka kai guzuri da shi ba shine ma'anan mamsakata nafsi ka doka gurgudan abin da kina misali dukiyar mutane ce ko kuma abincin mutane ne kana ji in baka ci ba zaka iya mutuwa zaka iya rasa ranka saboda bala'in yunwan da kake ji ko kuma bala'in shirin da kake ji sannan kuma abin nan gashi abin mutane ne kana zawwa ko kwace ne ko warta ne ko sata ne khifiyatan a boye kana iya sata saboda ka kiyaye gangan jikinka kawai kenan gurgudan wannan amma ba zaka doka ba kai guzuri ko kuma kaci kai tatila ba za ka yi wannan ba za ka ci ɗan lomomi gurgudan buƙatar daga kawuta daga cikin wannan halin na in baka ci ba za ka iya rasuwa sai ka tsaya daga nan wannan su ne abubuwa guda uku da malamin an bata anan sai ya ce wala taqulu yanzu kuma abu na hudu kar ka faɗa cewa atrukul makasiba wa akhudhu ma a'dawni ni zan hwasa neman kuɗi zan hwasa neman dukiya wa akhudhu kawa zan rika amsan ma a dauni abinda mutane suka bani kenan zamanto kai ba za ka nema ba sai dai Allah ba ku mu samu to wannan abin addini bai rarrashi ba addini bai rarrashi ba kwata kwata ka tashi ka nema kai ma Allah ya baka ba Allah ya baku ku ba mu ba ka duba addu'a ce kake kuma Allah ne kake roƙo ko kuma ka rika ce Allah ya baku ku ba mu kai fata kai Allah ya baka mana kai ma ka bada to shine yake cha wa akhudhu ma a'dawni wannan shine abu na hudu da malai an bata mana anan sai malai yake cha lam yaf'al hadha as-sahabatu wannan abun na zama mutun ya zauna ya miƙe kafa tsammahanin warabbuka suka ce shehana malan noma kace kai kawai ai kai na Allah ne azab ne kake ba aikin da za kai ba aikin hori ba aikin baki addinin musulunci yana yakan rishin aiki ka sani kuma abun nan da za kai lam yaf'al hadha wannan abin da za ka yi ba su aikata ba as-sahabatu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya zo ya zauna ya yi zaman dirshan haka kawai za ka samu kowanne yana da abin da yake kokarin aikatawa yace walal ulama'u haka kuma malamai fi zamanina hadha a cikin wannan lokacin namu su ma dukkan malami indai malami ne rabbani wanda yake so ya kiyaye mutuncin kansa ya kiyaye mutuncin iyalin shi ya kiyaye mutuncin addinin shi ya kiyaye mutuncin malimtar da karantar da jama'an da yake yi to wallahi wajibi ne nemi sana'a ko ya nemi sana'a ko ya nemi aiki in ho yana so ya tsira da mutuncin shi to amma bakka da kobi kuma ka zo ka zauna ka tara iyali ga kaza ga bukatun yau ga bukatun gobe kai ba mala'ika ba sai ga mutum in bai hankali ba ya shiga wasu dubarbaru ya kama hanyar ratsewa ta hanyar tsubbuce da sauransu wa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar ibn al-khattab yake cewa kasbun yace neman dukiyar da mutum zai yi wanda yake cewa fihi ba'du daniya a cikin wannan neman da za ka yi kamar ana ga sana'a ce wadda kaskantacciyar sana'a ce ya za a ce wane yana sai da ichi ya za a ce wane yana sai da kaza wani abu ne da ake ga cewa ba komai bane ba a cikin mutane ko ciyawa kuna makamancin wannan Umar yake cewa wannan sana'ar da mutum zai yi komin karantanta wallahi in dai kana sana'a to ka daga hancinka sama bimana kana da mutunci kana da kima kana da daraja kuma kai abin da ubangiji subhanahu wataala ya nema kai wannan shine kuma shari'a ta musulmi ta tabbatar da shi mutun ya nemi sana'a ba haka ba ka zo ka zauna ka zama ci ma zaune ka zama kallun ala nas ka zama yauni akan mutane yace kasbun fihi ba'du daniyati khairun min alhajati ila nas shine mafi alheri akan kai bukatunka da kukanka zuwa ga mutane abani na tare iyali basa ce ba basu yi wane ne ba kaga kowani laili na har mutane a masallaci wane miƙe ya rika iyalin shi kaza wani matan shi zai ambata mu matan shi kaza da diya kaza suna nan suna jira kuma yana nan hobbai samu sana'ar da zaka yi ubangiji subhanahu wataala ba zai hana ka ba amma ka zo ka miƙe kafa kuma so diya zaka samu irin waɗannan abubuwan akwai kare da ki daiwa mutum tun daga halin wannan har ya kai ya kallakar da kanshi ya tashi hudu abin da ba haka nan ba ya ce yana buƙatar taimako da agaji a likita kaza kaza an kuka damshi ta karin hukuma sai ku ga sai ya ce muku jiya ko yau akai abin sai ku ga wataƙila shekarar da ta wuce ce ma makamancin wannan akwai abubuwa da dama za ka ga suna faruwa lalle mutum mai imani ya kare mutuncin shi son banza ba na mai imani bane ba, dole ka tashi ka nema wannan neman da zaka yi shine mafi alheri a gare ka, sama daga jin zaman to kana kai bukatun ka zuwa ga mutane, amin kaza a bani kaza, amin kaza a bani kaza. Sannan maliki ta was salawatul khamsu, musani cha salloli guda biyar yake cewa jaizatun, sallolin nan guda biyar ya halatta khalfa man sallaita khalfahu, a bayan wanda ka sallace su a bayan shi, yace illa an yakuna jahmiyan, sai da ya zama mutumin dan bid'a ne ta bangaren cha bajahmiye ne, mana yana bin manhaj na Jahm ibn Safwan wanda muka ambata anan an yi bayani diya akan shi. Yace fa innahu mu'addilun, wannan yana wohintar da sifofin Allah da sunayen shi, da haka wannan baya halatta kai sallah a bayan shi saboda yana ƙaryata abin da Allah ya hadi. Sannan kuma wa in sallaita khalfahu, koda kai sallah a bayan irin wannan limamin, yake cewa fa'id salataka, wajibi ne ka komo ka sake wannan sallar taka saboda kai sallah a bayan mutumin da akwai shakku akan musuluncin shi. Sannan malike ta wa in kana imamuka, idai zaman to limamin ka da zai maka sallah, imamuka yawmal jumu'a, imamin ka zai maka jagorancin sallar jumu'a, imana jahmiyan yana bin tafarkin Jahm ibn Safwan, wanda a wancan lokaci zaka samu mafi yawancin sarakai ko kuma shugabannin da su ne manya a ƙasa ko a gari su suke jagorantar sallar jumu'a. To idai zamanto limamin ka da zai maka wannan sallah aqidar shi aqida ce ta Jahm ibn Safwan, wa huwa sultanun, kuma shine sarki, ya ya kamata kai fa salli khalfahu, kai sallah a bayan shi, amma wa a'id salataka, idan ka je gida ka sake sallarka, idan ka je gida ka sake sallarka. Sai sannan malaki cewa wa in kana imamuka min as-sultan, idai zaman to liman ɗinka ko ya zama shine jagora, wa ghairihi, ko kuma ya zaman to a ba ma sarkin bane ba kawai haka ga maganar mutane ne malami ne, yake cewa wa ghairihi, yake cewa sahiba sunnatin, sahiba sunnatin, kene zaman to limaminka sarkinka ne ko wani ne na daban, amma wannan mutumin ma'abucin sunna ce, ma'abucin tahiyya akan tsarin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, fa salli khalfahu, kai sallah a bayan shi. Sannan kuma wala tu'id salataka, ba za ka saki sallarka ba. To wannan duka malai yana ambata mana irin abubuwan da yake wajibi akan mutum mai imani ya kula saboda ya ga cewa ya kiyaye imani shi. Sannan malai yake cewa wal imanu bi anna Abu Bakr wa Umar rahmatullahi alaihima, mutum ne imanin cewa lalle Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yamale ce rahmatullahi alaihima, rahmar Allah ta tabbata a gare su gaba daya, su biyu yin imani da cewa suna cikin fi hujrati Aisha, suna cikin ɗakin Aisha, anan aka binne su ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan a inda aka binne manzo Allah anan aka binne Abubakar, kuma anan aka binne Umar, wajibi ne mutum ya imani da haka. Qad dufina hunalika ma'ahu, an binne su a can tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Malai ce fa idza ataita al-qabra, idan ka zo kabrurukan su, fataslimu alaihima, yin sallama a gare su ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajibun, bayan kai sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to wajibi ne kai sallama ga Abubakar ga Umar. Wannan shine abinda malam ya ambata mana a wannan waje, kan lalle an binne su tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waje guda. Sannan kuma halau a lokacin da ka ziyarci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan su ma za ka yi sallama a gare su kamar yadda za ka yi sallama akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan malaki ya ce wal imanu yake ce wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari wajibun, umarni da aikin alheri, hani akan aiki mummuna, wannan wajibi ne. Yake cewa illa man khifta saifahu aw asahu, sai dai mutumin da kaji tsoron takobin shi, a dalilin ka mushi umarni da aiki alheri sai sauke maka wuya, ko kuma ka hana shi akan mummuna aiki yana iya sa maka wuka, aw asahu, ko kuma kaji tsoron mana sandar shi, kenan kariya jijjibge ka da sai ma abin da ya shahi mutumin da yake jin cewa ya kai ya kawo a cikin al'umma. To anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan abin da ya shahi umarni da aikin alheri, hani akan mumuna, bal umarni ne manzo Allah yake yi, yace man ra'a minkum munkaran duk mutumin da yake wani aikin kyama wani aikin ki falyughayyirhu biyadihi ka sauya abin da hannunka idan zaka iya fa illam yastati idan ba zaka iya fa bilisanihi ka sauya da halishinka kai bayani fa illam yastati idan ba zaka iya ba fa biqalbihi ka sauya abin ka mana ka ki abin a cikin zuciyarka wannan shine abin da yake wajibi akan mu'min imani kenan umarni da yake alheri zaka yi zaka hana mumuna gurgurdan zaka iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji subhanahu wa ta'ala kita kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah lalle ku kinnan ku ne fiyayyan al'umma ku ne fiyayyu a cikin al'ummomi wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zabe ku ya sanya ku karkashin karantarwa da tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga abin da yake kanku ta'muruna bil ma'ruf kuna umurni da aiki kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuna hani akan mumuna sannan kuma wa tu'minuna billah kuna imani da Allah Allah yace wal takum minkum ummatun yazamantu a cikin ku akwai wasu jama'a yad'una ila alkhair suna kira zuwa ga aikin alheri sannan kuma ya'muruna bil ma'ruf suna umurni akan aiki kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari suna hani akan mumuna Allah yace wa ulaika humul muflihuna wadannan sune masu rabo Allah ya kara cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mumunai maza da mumunai mata shashan su masoya ne ga shashi ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da aiki na alheri kyakkyawan aiki sannan kuma wayan hauna 'anil munkari suna hani akan mumuna aiki wayuqimuna salata suna tsayar da sallah wayutuna zakata suna bayar da zakka wayuti'una Allaha wa rasulahu kuma suna da'a ga Allah da manzon shi Allah ce ulaika kaga wadannan mutanen sai rahimuhumullahu tabbas Allah zai rahmshe su inna Allaha azizun hakim lalle Allah mabuwaye ne sannan mai hikima ne wannan akan halin mutanen da suke da imani su ko munafukai akasin masu imani ne shin Allah an bata ce wal munafiquna wal munafiqatu yati ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydihim nasullaha fanasiyahum su kuma sabani ne su kuma suna hani akan aiki wanda yake kyakkyawa suna umurni akan aiki wanda yake na banza da haka wajibi ne mutum a inda yake gurgurdan abin da zai iya a cikin iyalin ka ne a bakkanka ne kawayenki ne da sauransu abin da kaga an yi ba daidai ba gurgurdan da zaka iya kai magana cewa abu kazan nan ho ba addini bane abu kaza shine addini yarda da shi umurni da ake alheri hani akan mumuna wannan shine abin da yake wajibi akan mutane idan kuma ya zamanto mutane ba za su aikata haka ba to tabbas idan ukuba ta zo ba za ta kyale wani ba gaba daya mutumin da zai ci ni ba uwana wani kowa aikata abin da ya ga dama lalle kowa aikata abin da ya ga dama amma ka musu bayanin da ya kamata gurgurda yanda za ka iya cewa abu kazan nan iya da ke kuma abu kaza baya da kyau manzala sallallahu alaihi wasallama kam lokacin da aka tambaye shi lamma su'ila aka tambaye shi akan abin da ya shahi ubarni da aiki alheri hani akan mumuna manzala ce kalla wallahi ina muku rantsuwa da Allah la ta'muruna bil ma'ruf ko ku yi umurni da aikin alheri wa tanhauna 'anil munkari ku hani akan mumuna wala ta'khudanna 'ala yadi safihi kuma ku kama hannun duk wani wawa a cikin ku a cikin mutane akwai wanda zaka ganshi sai riga mai kyau ya sa takalmi mai kyau ya huto a cikin yanayi mai kyau amma kuma tsarin shi zalla mahaukaci ne na gidan gaba bi ma'ana duk wani aikin banna zaka ga sune gaba gaba to in ba ku kama hannunsu ba suna iya zuwa su jayo ruwan da zai zo ya tafi da ku gaba daya wala ta'khudhunna 'ala yadi safihi sannan kuma ku hana shi akan duk abin da zai aikata na wanda ke ba daidai ba ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko muku wata azaba da za ta hada tsakanin ku da shi gin gaba daya ta tafi da ku sai dan ce can gobe kiyama ubangiji subhanahu wata'ala ya tantance ku masu imanin ku wani bangare shi kuma wani bangare sannan malaka ta wa taslimu 'ala ibadillahi ajma'in iya daga cikin abin da yake mutum mai imani ya kamata ya kula da shi yin sallama ga bayin Allah ajma'ina gaba daya Allah yake cewa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana 'ala kulli shay'in hasiba idan aka muku gaisuwa to ku maida irin abin da aka muku da shi ko kuma ku dora mafi kyau akan abin da aka muku da shi idan mutum ya ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah kaga ka kara mishi wa rahmatullah in yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu in yace wa barakatuhu shi a hudin wajen hudin in ka zo kai zaka mai da sai ka ce wa maghfiratuhu shi ma tabbata ka kara mishi akai sannan Allah yake cewa fa idza dakhaltum buyutan, in kuka shigo gidaje za ku shiga, fa sallimu ala anfusikum, ku yi sallama kenan ga mutanen da za ku shiga cikin gidan nasu. Sannan kuma tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, gaisuwa ta mutanen aljanna a ranar da za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala shine salam, kenan ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Yada sallama iya daga cikin sababan shiga gidan aljanna. Hadisi ya tabbata akan haka, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna man at'ama at'ama wa afsha as-salama wa salla bil-laili wan nasu niyamun dakhala al-jannata bi salam, duk mutumin da ya ciyar da abinci ya yada sallama yayi salla cikin dare mutane suna halin barci, wannan mutumin zai shiga gidan aljanna cikin aminci. Ciyar da abinci iya cikin ayyuka mafi managarta, yin sallama ga mutane iya daga cikin ayyuka managarta, yana kawo soyayya tsakanin mutane. Ba kai mutum ba in zai wuce ka zo wajen dan uwanka ka wuce kai baka gaida shi ba, shi ba sallama ba komai. Alhali ga ladubba wanda addini ya bada ya karantar da mu akan abin da shayin da ake sallama, wa ya kamata ya gaida wani? Manzo Allah yake la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, afala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbabtum, mazala ce afshu salama bainakum, mazala ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani, ba za ku yi imani ba sai kun so juna, ba za ku so junanku ba, shin ba zan muku nuni ba akan wani aiki wani al'amari wanda in kuka aikata shi za ku so junanku, mazala ce ku yada sallama tsakaninku. A wani hadisi yake cewa afala adullukum ala amrin idha fa'altumu tahabbabtum, yace afshu salama bainakum, shin bazan nuwaku nuni ba akan wani aikin da in kuka aikata za ku so juna, mazalla ce ku rika yada sallama tsakaninku. In ka hada da ni assalamu alaikum, in hada da kai assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wannan iya daga cikin karantarwar da addini ya gadar mana da ita. To waɗannan duka suna daga cikin abubuwan da malike jan hankalin mu akai saboda muhimmancin da suke da, wanda wannan zai bayu zuwa ga mutum imanin shi yayi kyau, ayyukan da yake aikata su yi kyau, karshe kuma ya samu rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ga insha Allah ta'ala nan ya kamata mu dakata saboda gaba ta gaba koda mun shiga lokacin ba zai bada dama ba. Abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa, abinda muka ji na bari Allah ba mu ikon bari. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare mu, ya kare zuriyar mu, Allah ya tsare mana imanin mu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tursasa zukatan mu akan aikata ayyuka managarta, duk abinda baya da kyau Allah ya nisantar da mu a gare shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullah. See you.